إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليا تتبتع تألا مدو تنسرجي ميكوى ميكوى مي وتتكن نعمسا دغن الدامسا yasake ba mu daman halartawa wannan waje mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin ayoyin Alkur'ani mai girma a wannan rana ta 16 ga watan Ramadana, wata mai alfarma, shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda yake daidai da 5 ga watan Maris shekara ta 2026 miladiya. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon tsira annabar rahma Muhammad ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da mu'minai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alƙiyama. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikinsu. Bayan hajjia bi'idnillahi ta'ala za mu ci gaba da tafsirin ayoyin Alkur'ani mai girma daga inda muka dasa aya a jiya a farkon wato surat Yusuf. Na'am.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم.
الله تبارك وتعالى يتي نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. مون يمجي لابر تامك مطي تشاون لابركا دا سكا kasance a cikin Alkur'ani domin gaskiyar waɗannan labaran. Kamar yadda muka faɗa a baya cewa kasas da Allah tabaraka wa ta'ala yake bayarwa a cikin Alkur'ani wato su ne mafi ingantan abin da za ka iya samu game da waɗannan al'ummomin da suka gabata. Imam Sa'di rahimahullah ta'ala ya ce وذلك لصدقها وسلامة عبارتها ورونق معانيها domin gaskiyar wa'annan kissoshin da muke faɗi da kuma salasati ibaratiha. Dago idan kaga yadda salan bayanin da kuma jerin abubuwan da suka faru da kuma dadin wato ma'anoni da wa'annan kissoshin suka kunsa, ana kuma baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari mafi kyau wajen labartawa ta hanyar saukar mai da Alkur'ani. Bima auhayna ilayka hadha alquran ay bima shamala alayhi hadha alquran alladhi auhaynahu ilayka wa faddalnaka bihi ala sa'iril anbiya. Da abinda wannan Qur'ani da muka saukar maka ya kunsa Qur'anin da muka fifita ka da shi akan sauran annabawa da suka gabata. وذات محض منة من الله وإحسان وانا كما باقوا ما يباني باتي واتو نعمة دواجا الله أبو غورا تاوى دواجا الله تبارك وتعالى دكما تشوت تاوى أغريكا يا كي من ذا الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنت من قبله لمن الغافلين قودا كاكا سنشي جبان أسوك رمك القرآن ka kasance daga cikin waɗanda ba su da wannan ilimin, ba su da masaniya game da waɗannan kasafin da ake wato labartowa a gare ta a cikin Alkur'ani, domin abubuwa ne waɗanda suka faru ga al'ummomin da suka shuɗe. Waɗannan al'ummomin ma an shafe su da baki ɗaya, irin shafewar da waɗanda za su ba da labarin abin da ya faru kaɗan ne daga cikinsu, wanda za su ga daga ƙarshe ana wato kubutar da annabi ne da tsiraru daga cikin mutane da suka yi imani da shi. Sai ga cewa wato abubuwa ne waɗanda suka faru shekaru da yawa, wanda babu wanda yake da labari na wato tafasil cewa abu kaza ya faru, bayan haka abu kaza sai ya faru, wani sai ya faɗi kaza, sa'annan annabi sai ya faɗi kaza, sai suka mayar da martani kaza. Babu wanda yake da authority din da zai bada irin wannan labari dalla dalla fatewa Allah tabaraka wa ta'ala, wanda shi ne shaida akan wato komai da kowa. Allah tabaraka wa ta'ala yace iz qala yusuf li abi
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
بايم الله تبارك وتعالى يا أمتي شوى شيتي باي ومن زال الله صلى الله عليه وسلم labari mafi kyawun labartawa ta hanyar saukar masa da Alkur'ani, sai ya shiga ambatan labarin Nabiyullahi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabiyullahi Yusuf alaihi salatu wassalam dani da Nabiyullahi Yaqub. Nabiyullahi Yaqub shi kuma ɗa ne ga Nabiyullahi Ishaq. Nabiyullahi Ishaq shi kuma ɗa ne ga Nabiyullahi Ibrahim Al-Khalil alayhi salatu wassalam. Kaga shi kakanninsa duk annabawa ne. Shi ya sake ce mai Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, kamar yadda ya zo cikin hadisi. Allah tabaraka wa ta'ala yace ka sana a lokacin da Nabiyullahi Yusuf ya fada wa ma'aikansa iz qala Yusuf li abihi ya abati ya kai mahaifina inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin lallai ni naga taurayi 11 wash-shamsa da rana wal-qamara da wata ra'aytuhum li sajidin naga suna yi min sujjada naga suna yi min sujjada a mafarki. Wannan magana da Nabiyullahi Yusuf yake faɗa wa mahaifinsa yana ba shi labarin abin da ya gani ne a mafarki. Kai tsaye mahaifin nasa sai ya ce qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik, yace ya kai ɗana kar ka bai wa ɗan uwanka labarin wannan mafarkin fa yakidu laka kaidan, kar su yi maka makirci mai girma. Ba wai kawai wato mujarradin makirci ba ne, kaidan. Ya ce inna shaitana lil insani aduwwu mubin, lallai shi shaitan ga mutum wato abokin adawa ne bayyananne, domin ba zai gushe ba, yana shiga tsakanin yan uwa yana zuga su har ya kai ga hasadarsu ya yi ta girma, da kuma kifi da suke wa ɗan uwansu ya yi ta girma har ya kai ga za su cutar da shi. Wannan shi ke sanya mutumin da a tunaninka ba za ka taɓa rayawa a zuciyarka cewa cutarwa zai iya faruwa da ni ta hannun wani ba, sai cutarwa ya same ka ta hannunsa sanadiyar wani cuta da ke cikin zuciya. Wannan cutar ita ce cutar hasada. A ƙarƙashin wa'innan ayoyi biyu akwai abubuwa kamar haka. Abu na farko, alaƙa tsakanin mahaifi da ‘ya’yansa. Abu na biyu, hukunce-hukuncen da suka shafi mafarki. Abu na farko, kamar yadda muka fara ɗan tsokaci jiya a ƙarshen darasi, za mu ga cewa Nabiyullahi Yusuf ya zaunar da mahaifinsa kuma yake ba shi labarin mafarki. Labarin mafarki, kaga shi mafarki kuwa yana cikin abubuwa da koda babba ne yake son ya bada labarin mafarki, ba dole ba ne ka ba shi wato kulawa da sauraro ba, balle a ce yaro ne yake son ya bada labarin mafarki. Za ga cewa idan yaro zai bada labarin mafarki, za ga cewa labarin ma zai zanto akwai incoherent, tunda mafarki ne kuma ma shi bai ma gama mallakar hankalinsa ba. So akwai yiwuwan cewa a fi samun rashin ihtimami da rashin kulawa da wannan maganar da yaron yake son ya faɗa, musamman ma mafarki ne. Amma za ka ga cewa Nabiyullahi Yaqub alayhi salatu wassalam ya saurari bayanin ɗansa Nabiyullahi Yusuf alayhi salatu wassalam, har ya kai ga cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana bayar da labarin abin da ya kasance tsakaninsu da ya baki labarin mafarki. Fa'idar da za mu samu a nan shi ne sauraron ‘ya’yanmu da kuma gina alaƙa ta kudda tsakaninmu da ‘ya’yan da muka haifa. Wannan yana da muhimmanci matuƙa, musamman a marhalar da inquisitiveness din yara yake yin
komai.
Baro menene sunan wannan abin? Baro menene wancan? Menene wannan? Wannan abin me yasa in aka danna shi yake yin kaza? Hatta a lokutan da baka da mai waje yi yawon abubuwa ma sun dame ka masu muhimmanci, shi kuma babu ruwanci da mai babu ruwanci da shedo ɗinka ko kuwa business ɗinka, a shi wani abu ya bujiro mai na tambaya na neman sani wanda yake son ya sani, wanda kuma yake buƙatar a saurare shi kuma a bashi amsa. Wannan marhalar malaman tarbiyya suna cewa yana da muhimmanci matuƙa, shi yasa kuskure ne idan yaro duk rashin hankali da ke cikin maganganun da yaro yake faɗa ka saurare shi sai ka mai gyara, ka saurare shi sai ka mai gyara. Duk rashin hankalin da ke ciki kar ka kashe mai wannan abin da Allah ya sanya mai na yawan tambaya. Za ga yaro zai ce wa mahaifiyarsa, mama kina cin abinci ne? To kar ki ce mai ba abinci nake ci ba, idon ka ne ko kuma idon matambayi, baka gani ba ne kuma kana tambaya na? A'a, idan kika faɗa mai haka za ki katse shi, an jima kaɗan idan ya ga wani abin tambaya ba zai menene ba, akwai yiwuwan ba zai tambaye ki ba, to ko kuwa ba zai tambaye ka ba, kuma ka san matsalar inda matsalar take. Ba rashin tambayan kaɗin ba ne matsalan ba, kasancewan ya daina tambayar ka ko kuwa ya daina tambayar ta bai nufin cewa ya daina yin tambaya ba, kawai ya karkatar da tambayoyinsa ne daga gare ku zuwa wayansu da suke da shirin su menene su saurare shi. To waɗannan kuma da zai karkatar da tambayoyinsa zuwa gare su kuma ba ku san su wane ne wani, ba ku san su wa zai dinga tambaya ba, amma tambayoyin nan tafi ya yi. Shi yasa yake da kyau kai ka zanto mai saurarensa mina darajar ura, domin zai je tambayi wani, idan ko ya tambayi wani kai baka san irin amsar da za a bashi ba, kuma daga cikin waɗannan tambayoyin akwai tambayoyi waɗanda suke da hadari, tabbas akwai tambayoyi da suke da hadari cikin tambayoyin da kananan yara suke yi, wanda kai a matsayinka na uba za ka fahimci cewa wannan abin da yaron nan yake tambaya ko kuwa wannan yarinyar take tambaya a shekarunta bai kamata a fayyace mata bayanin wannan abin a yanzu ba, sai ka san wani abin da ka mata bayani na domin shi ya yarda da kai kuma ya yarda da ba abin da ba za ka iya yi ba, kuma ya yarda ka san komai, ya yarda mahaifiyarsa ta san komai, ya yarda kai ɗinnan ka san komai. Shi yasa zai iya cewa baba siya min jirgin saman can ko da baban bai iya keken hawa, don shi ya yarda babansa yana iya yin menene, yana iya yin komai. Domin haka waɗannan tambayoyin da suke da haɗari a ce a fayyace wa yaro ma'anoninsu a wannan shekarun, kai a matsayinka na mahaifi za ka san cewa bari mu faɗa mai abu kaza, cewa ka ga yanzu tunda ba yanzu kana primary 2 ba ne, to ka ga wannan abin ana nufin kaza ne da shi, idan ka kai SS2 har a makaranta ma za muku bayanin wannan. Misali ka ga ka ba shi abin da hankalin shi zai ɗauka yanzu, kuma ka faɗa mai ji wannan gaba in ya kai wata marhala zai zo ya fahimci abin gaba ɗaya. Sannan kamar yadda muka faɗa jiya, ya zanto ƴaƴanmu suna da sake wadda za su iya faɗa mana komai, suna da sake wadda za su iya faɗa mana komai. Idan an ba shi so da yawa za ka ji yaro ya tafi makaranta, an ba shi wani abu an ce wannan ka saka a cikin jakarka kuma kakka faɗa wa kowa shi kaɗin nan ka sha kafin ka yi bacci. Idan yaro wadda dama ba a sauraron shi kuma ba ma son jin muryar shi, sai ya zo gida ya yi yadda aka mai ne, ya yadda aka faɗa mai. Amma idan wadda ake sauraron shi ne tun ana buɗe mai, ana saukar da shi daga mota yana shigan gida, ko ana buɗe mai kofar gida yake mama ummi wacce ta bani wannan take da daddare insha domin ba ta yin sirri da wa ba ta yin sirri ba ta koyewa mahaifiyarta wani abu ba ta koyewa mahaifinta wani abu sanadiyar haka mutum zai iya sanin abubuwan da ke tafiye da yaron inda aka ce za a tafi musamman ma a yanzu wanda ake sakaci da tarbiya yaron ka zai tafi makaranta ne zauna aji da mutanen da su ba dole suna kulawa da tarbiyyar ƴaƴansu ba dan haka sakewa yaro da kokarin sanin halin da yaron yake ciki kuma yaro ya zanto yana da damar zai zo ya faɗa wa mahaifinsa halin da yake ciki yana da muhimmanci matuƙa akwai Sheikh Safarul Hawali fakkallahu asrahu ɗaya daga cikin malaman da malaman aqida waɗanda Yahudawa suke ganin cewa hadari ne a gare su kuma wadda a yanzu suna hannun hukuma Allah ya kubutar da su wani malamin mu yake ba mu labarin ya ziyarci Sheikh Safar a Makka sai ga ɗan karaman ɗan shi ya fito shi yana jiran fitowar Sheikh sai suna tsaye da yaron sai wani bakin kyanwa ya wuce sai yaron ya ce wa shi malamin mutum sai ya ce mai limadha khalaqa Allah hadhihi al-khitta sawda ya ce mai yasa Allah ya halicci wannan kyanwan baka malam ya ce hasbi Allah wa ni'mal wakeel shi wannan yaron zai kunyar tari na ruwa da wannan bakar abin nan kyanwa yace na rasa mai zance mai na kalle shi na kalle shi nace mai ba sani ba yace mai yasa wannan kyanwan ta kasance baka yace ban sani ba sai yace li anna Allah khalaqaha hakala domin Allah ya halicce wannan yace ayo domin Allah ne ya halicce ta hakan nan zaka shi tambayoyin da yaro yake yi bai da menene bai da hudud cikin tunaninsa da haka yana buƙatar muzanto muna da fi'atu sadr da kuma isti'dadin karban abubuwan da inquiry din su da suke yi da ke bujiro musu abubuwa ne da suka gani abubuwa ne da suka ji abubuwa ne da suka yi tunani abu na biyu shine a karkashin wannan al-Imam Sa'di al-Imam al-Jazairi rahimahullahu ta'ala yana da wata fa'ida wajen tarbiyyar yara yace la'ibuhu sab'an adibuhu sab'an wa sahibuhu sab'an shekara 21 kenan yace la'ibuhu sab'an shekara 7 na farko la'ibuhu kai wasa da shi kai wasa da shi akwai mutane da suke kuskure wajen tarbiyya shi yasa za ka ga wasu lokuta za ka ga mutum ya girma ya manyanta shekarunsa misali 35 40 45 amma yana abubuwa irin na yancin da gajin ni nakan analyze din wannan da cewa carry over yake yi na hana shi wasa da aka yi za ka ga shi nan dai ya kamata a ce ya mallaki hankalinsa amma kuma zai iya maka irin wasa irin kamar wasan kafan yara yaro a lokacin da yake wannan shekarun ka bar shi yayi wasa karka ka kaba mai ka'idodin rayuwarka kai na adult wanda ka riga ka san ciwon kanka wannan shi yanzu bai da ciwon kai a bar shi yayi menene yayi wasa kai abubuwan da kawai za a saka mai ido abubuwan da ba za su kai ga abubuwan da ba su da hadari kai ka hau nan kai za ka ji ciwo za ka yi kaza amma wasa a barci yi wasa kuma a yi wasa da shi shekara nawa shekara 7 abubuwan da ba a rasawa na kul za a dinga faɗa mai a cikin wannan shekarun za a koya mai alwala zai koyi sallah zai fara karatun alqur'ani ya iya karanta fatiha ana ce mai masha Allah tabarakallah ya iya karanta qul huwallahu ahad qisaru suwar ya dan fara koya amma kar waɗannan abubuwa kar yaro shekara 4 5 6 7 ka kai shi kamfin din haddar Qur'ani dan me kai haka aka yi ma sai lokacin da kake wannan shekarun an ji an yi kamfin din ka a wani waje an katange ka ba za ka yi komai ba sai karatun Alƙur'ani a ka bar shi yayi wasa yayi wasa yayi karatu yayi wasa yayi karatu yayi wasa yayi karatu la'ibuhu saban shekara 7 na farko kenan yace shekara 7 na biyu daga shekara 8 zuwa shekara 14 addibuhu saban addibuhu saban nan kalagar da shi daga shekara 8 yana kete da shekara 7 din farko shikenan sai ka fara mai mu'amala kaman ba yaro bane a kar ka zauna anan a ba yin magana haka a ba haka ake gaida babba ba a ka bayar da hannun dama a kar ka wanke wannan da abin duk wani abin da yake yana da sharaf ba a wankewa da hannun hagu ka ladabtar da shi sallah ka sa mai ido manzala sallallahu alaihi wasallam yace idan ya kai shekara 7 shekara 10 tun daga 7 za dinga zai zazo sallah tun bai kai 7 ba ya ma fi kowa san tafiya masallaci ba wai domin ya fi ku imani bane domin shi yana ganin wani fage ne na wasa daban shi yasa kuskure ne mu dinga mu'amala da yara mu'amala da kasawa a masallaci cewa ba mu san su yi wasa a masallaci ba mu san su yi surutu ba mu san su daga murya to in ba su yi a masallaci ba su je su yi a ina a coci dama shi yaro mai shekara 5 in ya zo masallaci sai mai yake tsammani ne tukuna zai kana tsammani zai maka sallah ne dama shi ai yana jiran dukkan ku sai kun gama sujjada ne ya dago ya ga ya ce masa shi yana furge shi ya kalle ku dukkan ku kai sujjada wasu lokutan ma wani su da gaji ce kowa ya tashi ko kai baka taba jin haka ba ce kowa ya tashi akwai abin nan santan wana muka yi tarawih ne cikin azumi aka yi alwala shi da man ya tashi alwala haka zai dauko babban buta zai dauko kuma ba zai yanke kowane gaba da jin gaba kai alwala ba in ya gama alwala kawai inda zaka garwa ka yana kan hanci da goshi domin in ya zuba haka zai zuba ruwan haka zai buɗe yaya su ya zuba ruwan in ya gama zuba ruwan sai ya haka to kaga hanci kawai da goshi to ya je ya gama wasa da ruwansa kafin ya zo an tayar da sallah ya zo ya samu ana sujjada ana kan sujjada wato an fara sallah babu shi ya ce kowa ya tashi to shi dan ya damu shi wannan duk shi yana ganin wani faje ne na ya gama wasa da tsalle-tsalle wannan ga wani salo na wasa daban kuma ya zo dan haka shi yasa za ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ta ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan Hassan ko Hussein yayi sujjada yakan zo ya hau bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake sujjada manzon Allah sanadiyar hakan yakan dade a ina a sujjada kai kana limamin angon ku ka bari yaranka su zo su hau bayan ka ga gani sanadiyar haka ka dade a sujjada yace nakan dade a sujjada don menene illar dade a sujjada da manzon Allah yake yi domin yake baya son ya kaskace mai jin dadi domin da yazo yayi ta'alluki da bayan sa din nan lokacin yana kan sujjada nan yake ban san in dago in katse mai menene jin dadi sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nakan shiga sallah da niyyar wannan sallah zan tsawaita amma sai in ji kukan yaro a bangaren abin nan a sahun mata domin kukan yaron sai da menene za a shiga sallar na fara sallar da niyyar zan tsawaita sanadiyar kukan yaron sai da menene sana ka kaita kenan akan kawo yara masallaci sukan yi mayi kuka sukan yi kukan da har liman yana ci sanadiyar hakan ma liman yakan menene yakan takaita sallah kenan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yara suna zuwa masallaci sannan amma hatta jira-jirai iyayen suna wato tahowa da su ina suna tahowa da su masallaci domin haka a daina korar yara daga masallaci kawai abin da za a yi shi ne koyar da su ladubar masallaci, koyar da su ladubar masallaci, ko ba za a gaji da koyar da su ba. Kasancewan yau ka ce masallaci ne ba a tsalle-tsalle kuma ba a yin ihu, kun ji? Ce eh mun ji, kamar abin kwarai. Kuna in kabbarar ihrami za su fara darama din su kuma a baya. Idan wani ya shigo ana cikin sallah ki kai ku dena ku yi sallah, ku yi sallah, shi ma in ya dauka bara ihrami za su cigaba. Sun dai san in dai kun fara sallah ba ku jiro ba ko sai su cigaba da wasan su, wani ma in ya shigo zai hana. To hakan za su koyi ladduban yene ne, ba su riga sun mallaki hankalin su ba. Su da haka kar a sanya musu kiyayyar masallaci. Akwai mun taba yin wani program da su abin nan Professor MT Yahya a University of Jos, yake cewa shi ɗansa ya faɗa mai a gida, yace baba wai wancan dattijan a masallaci laifin ne na mai kullum sai yaron kwashe ne, shi bai san me ya yi ba, kullum sai yaron kwashe ne, shi kuma matsalansa bai san ya ga yara a sahun ina a sahun gaba. Babu laifi a ce yara su yi sallah a sahun baya, amma ba da rankwatansa ba, sai ka sa mai kiyayyar menene zuwa masallaci. Sa'annan daga ciki idan ka ladabtar da shi, ka san an ce shekara bakwai na biyu ka ladabtar da shi ko, idan yayi wani abin da yake bukatar a tsayatar mai, ka faɗa mai dalili. Kwanan nan idan yara da suke nursery school suka dawo gida sukan ce my auntie did this, my auntie did that, my auntie beat me, sai ce but what did you do, me kika yi auntie ta dake ki? I did not do anything. Sha ba zai yi auntie ta dake ki ba ki komai ba, ce da ki faɗi me kika yi? Kuma kin san yara da ya innocent ko kuma da ya sincere. Sai ta zauna ta nasu ta yi tunani sosai, ce I don't know what I did. A zuciyata sai nake to wannan kuskure ne a tarbiya. Kai za ka iya lura da wani abin da yaron nan ya yi wanda ya kamata a ladabtar da shi, to ka faɗa mai abin da ya yi ɗin. Yanzu idan ka ladabtar da yaro akan ya yi wani abin da ba daidai ba, baka faɗa mai abin da ya yi ɗin wanda ba daidai ba, to akwai chances, akwai 99.9% probability din cewa zai sake ne. Me ne ta domin shi an dai da ceki ne, amma ba faɗa mai menene abin da ya ba menene ba, ba daidai ba. Dan haka yana da kyau idan kana son ka ladabtar da yaro sai ka faɗa mai cewa ka san abin da ya sa ba zan baka wannan kuɗin da nake baka. Misali tarbiyyar da yaro akan yin sadaka, kowace ranar juma'a in za ka tafi masallaci, kowa ga naira 50 sa, kowa ga naira 100 sa da zai tafi masallacin juma'a da shi, a cikin naira 100 nan zai yi sadaka da nawa? Da naira 50. To da aka tashi baiwa kowa, sai ka ce kai yau ba zan baka 100 ba, kuma ya ga an baiwa kowa, ka san me yasa? Domin na hana ka kaza da kaza da kaza abu kai ba, sai san cewa yau ni ba a bani ba domin menene abu kaza, wannan abu kazan ka ga nan gaba zai menene, zai jara, zai nisanci wannan abu don ya san menene yasa aka hana shi. Tayyib, yace sahibu sab'a, idan ka ladabtar da shi shekara bakwai na biyu, to idan ya kai shekara 14 ya yi approach din adolescent kenan, in ya kai shekara 14, al-Imam al-Jazairi yace sahibu sab'a, daga shekara 14 na biyu din nan in ya kare shekara bakwai na karshe daga 14 zuwa 21 nan yace sahibu, kamar yadda shi abokinka, domin a lokacin ya fara wayewa zai iya yoma, a lokacin ya fara ganin cewa shi ya ma fika wayo. To a wannan lokacin sai ka ja shi jiki ya zanzo abokin hulɗarka, abokin shawararka. A wani masallacin juma'a kake ganin ko kuke ganin za mu yi sallah juma'a mai zuwa? idan kai ba limamin masallaci bane wanda masallacin tun da zai kai za ka yi khutba a can to nan za ka kai to wani masallacin juma'a ko da za mu yi sallah ni baban ina ganin mu je mu yi a waje kaza ina jin daɗin khutban limamin wajen misali sai zanto can aka tafi ana zaune a gida kana da yara da shekarun su ya har haura 14 suka ce bai da kyau kawai ana zaune kwatsam kawai sai su ga an fara masu fenti sun zo kawai sun an fara wa gidanka bacin fenti domin kai ra'ayinka kana son ka canza kalan fentin gidan zuwa baki ra'ayinka kenan kai sai aka mai fenti bacin fenti kana da matarka baka shawarce ta ba kana da ƴaƴanka baka shawarce su ba wannan ba tarbiya mai kyau bane su ma maza daga cikin su haka za su girma za su zama dictators wanda ba su neman shawarar kowa da haka ka dinga shawartar su yanzu da duk abin da ka siyo musu kayan sallah is good duk abin da ka siyo musu kayan sallah a chatta ne a ba kowanne irin abu ka siyo yayi amma yanzu da suka sun fara differentiating between golden color sun fara da ash color da brown sun fara differentiating tsakanin shadda da me ake ce mai material da kaza sai kace wannan sallan wani irin kaya kuke so sai ce a muna son kaza a kaftan ko babbar riga a ba mu son babbar riga muna da babbar riguna muna son kaftan kuma muna son hula iri kaza misali sai kace a amma fa gaskiya budget ina wannan hulunan da kuka faɗa din nan bazan banda wannan kuɗin eh to ba batun da kuɗin ka ba zai kai ba to a shi kaza mana sai zanto kana training din tunanin su kana training din su tunanin su kana koya musu wannan zaka harbi abubuwa da yawa da shi tunanin su da kuma yadda hatta yadda ake sarrafa abubuwa na menene na rayuwa sa'annan Sheikh Muhammad Mukhtar Ash-Shinqiti faqih al-Madina yace yana daga cikin abubuwan da suke da muhimmanci wajen tarbiya ya zanto kana da awrat da kake yi a gida in ma sallan dare in ma karatun alqur'ani in ma sallan walha da kake yi a gida lokacin da iyalanka suna nan ƴaƴanka da matanka suna nan ƴaƴanka suna ganinka a lokacin da kake ittihali zuwa ga Allah ya zanto yaranka suna shaida lokacin addu'arka wasu daga cikin lokutan da kake keɓewa domin ka yi munajati da Allah yake yana da kyau ƴaƴanka su dinga menene su dinga gani domin wannan yana da cikin salon tarbiyyar da ake yi tarbiyya ce da tariqa ghairu mubashira kaga shi komai idan ya nema zai nema ne wajen wa mahaifinsa yace baba a siya min kaza baba a yi min kaza baba ina son kaza amma kuma sai zo ya ga shi baban kuma kullun sai zo ya ganki a wani mihrabi wajen sallarsa a gefen daki ko a gefen falo wanda nan ne permanently sajjadar sa na nafila take sai zai ga kullun ya daga hannu yana kiran Allah yana nema a wajen Allah to wannan yana da sheikh yake wannan yana da tafsiri sosai wajen nuna wa yara hada su da menene da nema a wajen Allah domin tarbiyyar ba ta harshe kadai ake ba a kai addu'a a kai kaza kai kaza abubuwan nan da kake ce mai yayi kai ma ya ganka kana menene kai ma a ce ya ganka yana ganin ka kuma kana menene kana yi yace wannan abubuwan suna da muhimmanci matuka abu na biyu mafarki a cikin shari'ar musulunci ta hanyar sanadiyar mafarki mutane da yawa sun saki as-sirat al-mustaqim sun bi hanyar bada mafarki yana da ladduba a cikin shari'ar musulunci manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace idan ɗaya daga cikin ku yayi mafarki bari mu fara da mafarkin da Nabiyullahi Yusuf yayi Nabiyullahi Yusuf yayi mafarkin ya ga taurari 11 da rana da wata. Maluma suka ce taurari 11 su ne ɗan uwansa. ɗan uwansa gabaki ɗayansu. Da ranar kuma ita ce mahaifiyarsa. Wata kuma shine mahaifinsa. Yace ra'aytu hum li sajidin. Suka ce wannan mafarkin takaitaccen bayani game da daukakar da Nabiyullah Yusuf alayhi salatu wassalam zai samu a rayuwa. Shine aka nuna mai a cikin wannan mafarkin. Shi yasa tunda mahaifinsa annabin Allah ne, shi yasa ma ya hana shi ya labartawa ɗan uwarsa domin kar ya tayar musu da menene hasada a gare shi. Wannan mafarkin sai aka yi ta'wilinsa. Da aka yi ta'wilinsa kamar yadda za mu karanta cikin aya ta gaba, aka ce wannan mafarkin da Nabi Yusuf ya yi bai tashi aukuwa ba, bai tashi faruwa ba sai bayan shekara 40. Sai bayan shekara nawa? 40. Bal Imam Bukhari ya ce wa qila 80 sana. Sai bayan shekara 80. Kare ga wannan daukaka ne da Nabiyullahi Yusuf alayhi salatu wassalam zai samu, zai zo ya zama wato babban mutum, wazir, abinda za a iya cewa minista a nan gaba a ƙasar Masar. Can yana yaro aka mai bishara da hakan a cikin mafarki. Amma kuma ka duba irin kalubalen da ya fuskanta a rayuwa kafin ya kai can. Wannan yana nuna maka cewa duk da cewa an riga an nuna mai ga destination ɗin can, amma kuma ga kalubalen da ya fuskanta kafin ya kai can. Wannan yana nuna maka cewa marramal ula sahiran layani. Duk mutumin da yake neman ɗaukaka dole sai ya hana idanuwansa menene, ya hana idanuwansa bacci. Kamar jarrabawa ce, mutumin da ke son first class da mutumin da yake son shi dai kai ba ma fast ba, in akwai half fast shi dai ya gama karatun nan yake son ya fita, shi bai damu da ko menene ba, shi dai ya gama abin ce ya gama. Ka ga akwai bambanci tsakanin su ba? Fayye. Wannan shi ne ta'wilin mafarkin Nabiyullah Yusuf alayhi salatu wassalam, yadda zai zo iyayensa da 'yan uwansa za su mai menene, za su mai sujjada irin na tabjil da kuma ta'zim, sujjada na girmamawa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'a ahadukum ma yuhibbu falyuhaddith li, idan ɗaya daga cikinku yayi mafarki ya ga abin da yake so, to zai iya ya bada labarin abin da ya gani a mafarki. Idan abu ne ne cewa ya bada labari, wa idza ra'a ma yakra, idan ya ga abin da baya so, abu mara kyau ya gani a mafarki, fal yatahawwal ila jambihi al-akhar. Wayannan sune karantarwa. Mutum idan yayi mafarki na wani abun ban tsoro ko ko wani mummunan abu ya gani a mafarki cewa ya faru da shi, yace abu na farko fal yatahawwal ila jambihi al-akhar, a cikin wannan yanayin da yake a cikin bacci ya yi wannan mafarkin, yake to ya canza, ya juya zuwa gefensa, ɗaya gefensa. Mizabin nazar, misali idan yana kwance ne a gefensa na dama, ya yi wannan mafarkin mai ban tsoro ko mafarki mara kyau, abubuwan da suka faru a cikin mafarkin labarai ne wanda ba su da kyau, aka ce ya canza zuwa ga ɗaya gefen a cikin baccinsa, ya canza. Sannan wal yadkhul an yasarihi salatan, abu na biyu kenan, wal yadkhul an yasarihi salatan, sa'annan yayi tofi a gefen hagunsa so uku. A wata riwayar yace wal yabsuq ala ayyata, tofi zai yi wadda tofi wadda bai da babu wato yawu tare da shi, haka so uku, haka zai yi tofi a gefen hagunsa so uku, sanadiyar wannan mafarki wadda abinda suka kunsa, abinda mafarki ya kunsa bai da kyau. Wala yuhaddith biha ahadan fa innaha lan tadurruhu, wannan yana da muhimmanci sosai. Sa'annan kar ya fada wa kowa idan yayi wannan abubuwan da aka lissafa, sa'annan kar ya fada wa kowa idan bai fada wa kowa ba. Manzala sallallahu alaihi wasallam ce lallai mafarkin ba zai cutar da shi ba, lallai mafarkin ba zai menene ba, ba zai cutar da shi ba. Sa'annan daga cikin abubuwa masu muhimmanci da suke tattare da mafarki shine cewa can a cikin wata riwayan yace wala yukhbir bihi illa man yuhib, kar ya sanar da kowa face masoyinsa. Wannan yana da muhimmanci matuƙa, kar ya sanar da kowa facewa masoyinsa. Lokacin da Nabiyullahi Yusuf ya yi mafarki, wa ya sanar da babansa? To kar ya sanar da kowa face masoyinsa. Mafarki da kai na abu mai kyau din nan, kar ka faɗa wa kowa face masoyinka. Sa'annan a cikin wasu riwayoyin aka ce ko kuma ka sanar da malami alim, ko kuma ka sanar da zara'ayi, mutumin da yake da kaifin ra'ayi da kaifin tunani. A cikin wasu riwayoyin hadisi malama suka yi bayanai da yawa game da wannan, domin shi mafarki yana da hutura. Idan ka je ka sanar da mafarki, ka sanar da wawa ko kuwa wadda bai da ilimi ko kuwa mai gaggawan magana, sai ya fassara maka mafarkin, akwai yiwuwar fassarar nan da ya yi ya faru da kai. Misali yanzu kai mafarki sai ka je ka faɗa wa wani, kana gama ba shi labari, sai ya ce ko za ka yi accident ne nan ba da daɗewa ba, kaga za faɗa wa wa kenan. Accident kuma? To kaga fassara kenan, ya fassara mafarki. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin hadisi yake ar-ru'ya ala rijli tatirin ma lam tu'abbar, yake mafarki kwatankwacin mafarki kamar wani abu ne wanda aka rata yake a kafar menene tsuntsu, muddin ba a menene ba, ba fassara shi ba. Shi yasa babu amfanin ma ka yi mafarki ka dinga yawan neman fassara, babu amfani. Kawai ka yi iltizami da menene, ka yi iltizami da wannan karantarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a cikin wata riwaya yake falyabshir, a cikin wata riwaya yake falyastabshir. In ka ga abu mai kyau, labari mai kyau ya faru da kai a mafarki, yake to ka ɗauke shi a matsayin albishir, kuma kar ka faɗa wa kowa face masoyinka. Idan aka san hakan ne, ka ja bakinka ka yi ne, ka yi shiru. Domin idan aka yi fassarar mafarkin da fassara mara kyau, akwai yiwuwar ya faru da kai. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ar-ru'ya ala rijli ta'irin ma lam yu'abbar, mafarki yana rataye ne da kafan tsuntsu, muddin ba menene ba, ba fassara mafarkin ba. Yake fa iza ubbirat waqat, muddin an fassara mafarkin, to fassara fa zai menene, zai faru. Sa'annan maluma suka ce daga kissan nan yana nuna maka cewa yaro wanda bai gama mallakan hankalinsa ba ma zai iya yin mafarki, kuma abin da ya gani a mafarkin ya zama menene gaskiya. Sa'annan suka ce mafarki da yake kasancewa gaskiya shine na mutane ma'abota gaskiya, mutumin da bai cin haram, mutumin da yake cin halal kuma yana yin zancen gaskiya. Mafi yawan lokuta idan suka yi mafarki, mafarkinsu menene gaskiya ne, mafarkinsu gaskiya ne. Sa'annan kamar yadda na faɗa, mafarki yana daga cikin abubuwan da ake amfani da shi a damfari mutane. Yanzu haka idan ina son waɗansu daga cikinku a nan da kuke sauraro na yanzu haka, idan ina son yau da daddare ku yi mafarki gami da wani abu, zan iya sa ku yi mafarkin. Akwai yadda zan iya sanya ku yi, ba wai idan ku yi bacci da daddare zan biyo kowa gidansa ba ne, a nan ɗin ni akwai yadda zan iya saka ku yi mafarkin abu. zan iya saka kuma farkin abin ta hanyar tusa muku abin cikin tunaninku da kuma maimaita abin da kuma tsoratar da ku game da abin. Daya daga cikin malamanmu Professor Rashid Abdul Ghani ya taba jarraba wannan a kan dalibai, ya sanya yayi musu magana akan yara, magana akan mutuwa, da gangan ya zo yi musu magana akan mutuwa, ya tsoratar da su mutuwa da abubuwan da suke faruwa, ya mala'ikan mutuwa ke ɗaukar rai, ya kamata mutum ya bi tsoron Allah. To da aka dawo aji da next day, da yawa daga cikin sai da suka yi mafarkin ne, mafarkin mutuwa. Sa'annan akwai abubuwan da suke adrasu ahla, mafarkai mafarkai ne waɗanda su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake daga wajen shaitan suke, wadda su ne mafarkin da suke nuna maka abubuwa na sharri, abubuwa munana sun faru da kai da makamancin haka. Su ne waɗanda aka ce idan ka tashi ka juya ka canza kwanciyarka, sa'annan ka yi tobi sau uku, sa'annan ka nemi tsarin Allah daga sharrin abin da ka gani a mafarki, sa'annan kar ka nemi ne, kar ka faɗa wa kowa. Har ila yau akwai daga cikin mutane wadda har yau ɗin nan idan suka yi mafarki, akwai wani ɗan uwa, wani abokinmu ne tun muna yara, in ya yi mafarki ya zai ce maka ka ga na yi mafarkin fawani da wani da wani abu kaza da kaza da kaza, in ya baka labari to da yardan Allah kai za ka shaida mafarkin ya faru. Har nakan zaune ya ce kai yaushe za ka yi mafarkin, mu yi kuɗi ne kai kai sai dai ka yi mafarkin mutane a can gefen. To kaga irin wannan in ya maka mafarkin ka talauce ka tashi a yi gida. Ban sani ba ko har yanzu yana yi, amma wallahi so da yawa in ya yi mafarki, in ya zo ya ba da labari zai zai ce na yi mafarki fa wani da wani da wani kaza 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 ya faru. To kai dai kai tunda da wayannan mutanen access din ka san san su, zaka zo ka shaida abin gabi ga abin da wannan ya yi mafarki kwanaki ga sunan ya zo ya faru. Akwai da yawa daga cikin mutane wadda Allah ya masu wannan baiwa, wadda idan suka yi mafarki abin da suka gani a mafarki yana wato yana kasancewa. Kuma malamai suka ce a ƙarshen zamani ma ire-iren waɗannan abubuwan za su yi yawa, domin nisa da annabci ya yi da mu. Wannan shi ne abin da Allah ya mai gurbin annabci da shi a gare mu, nisa da annabci ya yi da mu. Shi yasa juz'i ne ɗaya daga cikin juz'i 46 na annabci shi mafarki, musamman idan wadda ya yi mafarkin nan mutum ne wadda bai cin haramun kuma yana da tsoron Allah, kuma mutum ne wadda yana yin zancen gaskiya. Sa'annan idan mutum ya yi mafarki game da wani abin da ya shafi shari'ar musulunci, abu na farko za a ɗaura mafarkin akan mizanin shari'a. Wannan yana da muhimmanci sosai. Za a ɗaura mafarkin akan mizanin shari'a. Idan mafarkin ya dace da shari'a, in ya dace da shari'a za a yarda da abin da ya gani a mafarkin. Idan mafarkin ya dace da shari'a za a yarda da abin da mutum ya gani a mafarkin. Amma idan mafarkin ya ci karo da shari'a, ko kuwa mafarkin a cikin mafarkin an ba shi wani abu na ibada wadda babu shi a shari'a, domin ba mu ɗaukar ibada daga cikin ina, daga cikin mafarki. Ibada muna ɗaukowa ne daga cikin wahayi, wahayin nan kuma shi ne Alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Don haka idan mutum ya yi mafarkin wani abin da ya shafi shari'a za a duba waɗannan abubuwa, idan ya ci karo da shari'a za mu yi jifa da shi, idan ya dace da shari'a za mu menene za mu gaskata. Ma'ana mizanin da za mu auna mafarkin da shi shine mizanin shari'ar musulunci, amma ba za mu ɗauko mafarki mu zo mu yi super imposing ɗinsa akan menene ba, akan wato shari'a ba. Ibn Hajar cikin Fathul Bari ya yi talhisin abubuwa da mutum wayannan ladubar da muka faɗa dazu, ya yi talhisin su kamar haka, ya ce adabun ru'ya as-saliha, laduban mafarki mai kyau. idan mutum yayi mafarki da kyau. Qala Ibn Hajar yace fa hasilu ma zikira min adabi ar-ruqya salihah thalathatu ashiya, yace game da mafarki mai kyau a laduban su, laduban mafarki mai kyau sun takaitu ne akan abubuwa guda uku. Abu na farko an yahmadu Allah alaiha, yayi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya akan wannan abin da ya gani a mafarki wanda labari ne da kyau. Wa an yastabshira biha, sannan ya dauki mafarkin a matsayin wato bishara ne ake mai da wani abu na alkhairi. Wa an yatahaddatha biha lakin liman yuhibbu duna man yakra, sannan ya sanar da mafarkin ga masoyansa banda maciyinsa. Sannan wa hasilu ma zikira min adabi ar-ruqya al-makruha arba'atu ashiya, shi kuma mafarki wanda akwai abu na fargaba, akwai labari mai muni da makamashin haka cikin wannan mafarkin, yace an yata'awwaza billahi min shari'a, abu na farko ya nemi tsarin Allah tabaraka wataala game da abin da ya gani a mafarki. Abu na biyu min shariha wa min sharri shaytan, daga sharrin abin da ya gani a mafarkin da kuma sharrin shaytan. Abu na biyu an yadkhul hina yahab min nawmihi, an yasarihi salatan, kamar da muka tsara zu yayi wato tofi sau uku a jefan sa na hagu. Sa'annan wala yadhkuruha li ahadin aslan, kuma kar ya baiwa kowa labarin wannan mafarkin. Duk yadda ka firgita da mafarki wanda yake da muni, kar ka faɗa wa kowa, kai hakuri, kai wayannan abubuwan manzon Allah kar ka manta. A karshen hadisi yake lan yadurra, yace ba mafarkin ba za ta menene ba, ba za ta cutar, ba zai cutar da kai ba, muddin kayi wayannan abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kai. Sa'annan ya zo cikin wani hadisi daban wadda Imam Bukhari ya rawaito mu'allaqan, wadda shi Imam Muslim yayi tawsilin sa da sanad, shine cewa ya tashi yayi sallar raka'a biyu. An fahimci wannan? Idan mutum yayi mafarkin da ya firgita ko ko ya ga wani abu mai muni ya faru da shi a cikin wannan mafarkin, daga cikin abubuwan da yake ake son yayi idan Allah ya yassare mai yin hakan, shine ya tashi yayi alwala yayi sallar raka'a biyu. Wannan yana da cikin abubuwan da ake yi idan aka yi mafarki wanda yake an ga abubuwa masu tsoratarwa a ciki. Yace Allah tabaraka wataala yake qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin, lallai shi shaytan ya kasance ga mutane aduwi ne, abokin gaba wato bayyananne. A nan gaba za mu sake taɓa wayansu abubuwan da suka shafi alaƙar sa da ƴaƴansa, uba da ƴaƴansa, a lokacin da su ƴan uwan Nabiyullahi Yusuf ɗin za su faɗi dalilin da ya sa suke son su kace shi, kuma wani matsayi ya kamata uba ya kasance tsakanin ƴaƴansa, kuma shin ya halarta uba ya fi son wasu daga cikin ƴaƴansa akan wasu? Menene wa karantarwar shari'ar musulunci akan wayannan? Wayannan su ne bayanan da za su biyo baya da yardan Allah. Nan za mu dasa aya bi idhnillahi ta'ala, wallahu ta'ala a'lam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am. Idan kai mafarkin abu mai kyau ga wani, ka ga wani a mafarki wani abun alkhairi, wani abu mai kyau ya same shi, shin za ka faɗa mai? Abu mai kyau ne, za ka faɗa mai, za ka mai bishara da cewa wani fa na ganka mafarki fa ka zama kaza, na ganka mafarki fa ka samu kaza, misali na rinka mafarki result ɗinka ya fito ka ci jarabawa duk wannan babu ne fi amma idan domin wannan bishara ce amma idan ka ga abu mai muni kanka sanar da shi kamar yadda idan ka ga abu mai muni a karan kanka ba za ka faɗa kowa ba shi idan ka ga abu mai muni a kansa karka menene karka sanar da shi an fahimci wannan na'am wallahu ta'ala a'lam barki da rahama assalamu alaikum barki da rahama assalam na'am wato addu'a da yaran da ba larabci ba a cikin sallah zaka iya yi akwai malaman da suke ganin cewa ba za a yi ba amma magana mafi inganci shine cewa zaka menene zaka iya yi babu ne fi idan kana tantan da domin sujjada addu'a ake son ayi a sujjada a lokacin da mutum yake yanayin sujjada shine lokacin da yafi kusa zuwa ga ubangijinsa shine lokacin da mutum yafi kusa zuwa ga manzalar sai ce wa amma sujud fa'athiru fihi min addu'a ku yawaita addu'a a lokacin da kuke menene kuke cikin sujjada dan haka babu laifi mutum zai yi addu'a da kowane yare a lokacin da yake cikin ina yake cikin sujjada sawa'un sallan nafila ko kuwa sallan farilla wallahu a'lam na'am alaikum salam na'am abu na farko matsalar yin sallah a gaban liman matsala ce mai haɗari matuƙa duk da cewa matsala ce khilafiyya amma akwai malaman da suka tabi akan cewa idan ka yi sallah a gaban liman ba ka da sallah qat'an su sun tabi akan cewa in ka yi sallah a gaban liman kawai kai ba ka yi sallah ba shi yasa kamar yadda nakan faɗi kullum irin wayannan masail ɗin mutum yayi abin da ake cewa al-khuruju min al-khilaf tunda asali shine yin sallah a ina hukuncin asali shine yin sallah a ina bayan liman ko bai sai wata matsala ta bujuro shin zaka iya yin sallah a gaban liman sai aka yi sabani aka ce zaka iya yi aka ce ba zaka iya yi ba to shi al-kayyis mai wayo a irin wannan matsalar ina ya kamata ya je ya sallata ni a irin wayannan masailin nakan ba da shawarar ka nisanci ka koma zuwa ga asali ka koma zuwa ga hukuncin asali amma idan akwai lalura waje ya cika makil sai ya zanto babu inda za ka yi sallah sai a gaban nema wannan shine mazaban wasu daga cikin malamai waɗanda su suke ganin cewa za ka iya yin sallah a saƙaf a saman liman akwai matsalar yin sallah a saman liman ba shin idan ka yi sallah a saman liman shin ka ji liman ko ko liman ne ya rika akwai matsalar sallah a saƙaf matsalar sallah a gaban liman to akwai malaman da suka yi tausi'a a wannan babin suka ga cewa idan waje ya cika jama'a suka yi yawa shi ya kai da haka kaga wannan kuma ya bambanta da matsalar mutumin da ya zo sallah ya zo da wuri bai shigo masallaci ba ya je can gaban liman ya zauna a gindin bishiya domin shine mai sarautan sarkin sarakunan iya can iska sai ke zauna a gindin bishiya bai shigo masallaci ba to irin wannan fatawarsa daban ne bai da sallah wannan fatawarsa daban ne bai da sallah domin addini ya zama ra'ayi kenan idan akwai bushiyoyi a can kowa ma sai je can ya sai a bar liman shi kadai a minbari da tsirarun mutane anan a addini sai zama sai dawo wasa kenan idan aka yi haka za a yi watsi da abubuwa da yawa da shari'a ta menene sai umarni da su yin musabaka wajen zauna a sahun da ya fi kusa da liman gaba sahun gaba kai kuma ka zo wato kai menufanka ga mai kake dogaro da ka zo masallaci da wuri hatta sabai hatta kura ake yi ba idan mutane biyu suka idan aka samu space daya a sahun gaba mutane biyu suka shigo a lokaci daya babu wanda ya riga wani ce ni ne fa manzo Allah ni na riga ke gurin shigowa sai ayi ƙuri'a tsakanin su domin a tantancewa zai shiga sai an yi ƙuri'a tukunna kafin a tsaya da sallah domin a zabi wanda zai shiga domin shi yadda suka san muhimmancin ina amma kai ka zo da wuri ka zauna a can da wa kake koyi kenan sannan mutumin da yayi sallah a wani waje bai samu tarawihi gaba daya ba da ya idar sai ya je tarar da wani masallacin daban ana sallan tarawihi shin zai iya zuwa wancan masallacin ya cika sallarsa ko kuma tambayar da baka yi ba mutum ne ya sallan tarawihi a wani masallaci gaba daya ya yi sallan ma gaba daya da neman ba abin da ya rasa to amma akwai wani masallacin da su suna dan jinkirta yin sallar su suna jinkirtawa so da ya gama sallah anan sai ya sake komawa wani masallacin shin ya halalta ya sake komawa wani masallacin ya sake bin su sallan tarawihi ya halalta ko da ka samu sallah cikakke anan gaba daya za ka iya sake zuwa can ka sake menene ka sake bin wani sallah domin nafila ake yi aiwo nafila ake kuma a matsalar adadin raka'o'in da ake yi matsalar adadin raka'o'in da ake yi magana mafi inganci shine yin amfani da ka'idar aljam'u aula min al-ihmal tattaro hadisan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda riwayar raka baya kari akan raka 11 a cikin hadisin Ummu Salama baya kari akan raka 10 sallolin da yake raka 13 ne kaga sun da an ce can baya kari akan 11 amma kuma ga hadisi kuma na 13 kenan akwai kari akan nawa kenan akan 11 kenan babu matsala da wancan hadisin kuma wancan ta Aisha ta faɗi abin da ta sani ne an fahimci wannan yana kama da hadisin da Aisha take cewa duk mutumin da ya ce muku manzon Allah yana yin yakan yi fitsari a tsaye to kai yayi ke maluma suka ce ta faɗi abin da ta sani a yanayin manzon Allah na cikin ina na cikin gida don haka maganarsa babu matsala su kuma sahabbai da suke yawo suke yin shigo da fitowa da manzon Allah a cikin Madina su kuma sun rawaito abin da suka yi ne suka shaida don haka babu cin karo tsakanin maganarsa da kuma abin da wa'incan abin da suka rawaito kuma ba ƙarya ba ne don haka matsalar adadin raka'an tarawihi matsala ce idan aka tattaro hadisan aka haɗo su a aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganunsa za a yi tahlilin hadisan ta fuskoki daban-daban za ka iya cewa raka'a 11 aikinsa ne wadda akwai ihtimalul khususiyya aikin manzon Allah akwai ihtimalul khususiyya domin wasu lokutan manzon Allah zai shar'anta mana mu al'ummansa wani aiki da maganganunsa kuma wannan aikin dai shi wanda yake yi yanayin da shi yake yi daban ne da namu an fahimci wannan domin shi yasa ayyukansa akwai ihtimalul khususiyya tayyib sa'annan ga hadisin salatul layli matna kaga wannan abu dai wannan hadisin yake wannan kuma kauli ne قولي كما في التشريع مقدم على مقدم على الفعل ذا قدمت ده شيء اكن aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ihtimalu khususiyya magana kuma shine tashri'i sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sallan dare raka'a bibbiyu shine sallan dare sai yace a karshe wa idha khashiya ahadukum al-fajr falyutir idan ɗayan ku ya ji tsoron ketowar al-fajr sai yayi menene sai yayi witri Ali radiyallahu ta'ala anhu arda an rawaito cewa ya kan yi sallah da daddare ya yi raka'a biyu sai idan ya ga kaman al-fajr ya kusan fitowa sai yayi witr in yayi witr in yazo ya duba ya tabbatar da cewa ai fitowan al-fajr da saura sai ya dawo ya riga yayi witr ba sai banci sai fitowan al-fajr da saura sai ya dawo sai yayi raka'a daya ya mayar da witrin sa din nan ya mayar da shi ya zama me shafe ya zama raka'a biyu sannan ya ci gaba da yin raka'a biyu har ya kai ga yin witr to kaga idan ka tattaro hadisan gabaki daya zaka fahimci cewa amma sallan nafilan dare ba za ka kayyade shi da adadi muayyani ba shi yasa zaka ga riwayoyi na magabata na kai zaka ga akwai masu yin 41 ma akwai masu yin 21 23 41 da makamancin haka wallahu ta'ala a'lam anan zamu da tsaya abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da tafin Allah da sunnah ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama Allah tabaaraka wa ta'ala ya saka mana baki daya abubuwan da suka kasance fuskure Allah tabaaraka wa ta'ala ya gafarta mana baki daya muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya arzuta mana da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya dakatar da mu zuwa ga aikata ciyawawan ayyuka karɓaɓɓu a cikin wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah ya gafartawa waɗanda suka riga mu komawa zuwa gare shi cikin musulmai da zabarta musu gabaki daya ya Allah ka ramce su ka lullube su da rahmarka ya Allah idan namu lokaci yayi ka sa mu cika da imani muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala bukatun mu na alkhairi Allah tabaaraka wa ta'ala ka fi mu sanin su ka biya mana su gabaki daya ya Allah ka zaunar da kasan mu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da kasan mu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da kasan mu Najeriya lafiya ya Allah ka sanya tsoronka zukatan shi wa gabanin mu ya Allah ka sanya tsoronka zukatan shi wa gabanin mu ya Allah ka sanya tsoronka zukatan shi wa gabanin mu ya Allah wa'annan bayinka masu zubar da jinin mutane su bi su masallatai su karkace su sai garkuwa da su idan sun fitar mu ya Allah ba su fitar tinka ba ya Allah ka daddauta yi mana maganin su ya Allah ka daddauta yi mana maganin su ya Allah ka daddauta yi mana maganin su ya Allah wa'annan fitintuna da suke faruwa a gabar sasakiya ya Allah ka fitar da musulmai daga cikin wannan fitina ya Allah ka kubutar da musulmai daga cikin wannan fitina ya Allah ka kubutar da musulmai daga cikin wannan fitina ya Allah abun nufin abokanan gaban musulmai da wannan fitinan ya Allah kar ka sa su cikin maburin su ya Allah ka mayar da su a matsayin hasararru ya Allah ka sa a lokacin da za su koma a matsayin sun yi hasara ya Allah ka sa su koma a matsayin sun yi hasara muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya tabbatar da dagagan mu akan addini da mu da iyalan mu da ayyammu da zurriyammu da iyayenmu har izuwa lokacin komawar mu zuwa gare shi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma hamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.